Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la tujra.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin ba sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hira da wakilin Mustapha Nasir Batsari da kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayensu ragage da wuraren kiwo a jihar Neja, Umar Ahmed Sanda, wanda ya fara yin ƙarin bayani kan irin dabaru da za su yi wajen farfaɗo da sha'anin kiwo a tsakanin Fulani a jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Mustapha ya fara da tambayarsa kamar haka.
Sabahun rabu batun kula da lafiyar sufa, akwai wani tsari da kuka ɗauka na duba lafiyar dabbobin nan?
Eh, shekara sama da 20 da suka wuce ina tabbatar maka ba a yi rigakafin dabbobi ba, amma bana an yi wasu wurare daban-daban sai inda aka ji tsoron zuwa don rashin tsaro, amma an fara rigakafi yanzu kuma za mu tabbatar da cewa za a rinka rigakafin nan a sau biyu a shekara, a lokacin kaka, lokacin da suke fita daga bashekari, da lokacin bazala, lokacin da suke dawowa. Sannan wa'innan irin cututtuka ke damunsu da ya kamata a yi masu rigakafi, duka za mu zauna da likitoci da masana da kuma gwamnati mu tabbatar da cewa ana masu wa'innan rigakafin da ya kamata. Sannan za mu dawo da jangali a jihar Niger don mu bambanta makiyayanmu na ƙasa da kuma masu zuwa kiwo da wasu jahohi.
Yawa, kai magana jangalin nan, dama shi ne zan maka tambaya a kai. Ya za ku ɗauko tsarin jangalin?
Jangali yana da takarda a rubuce wanda shi mai girma Esunufi shi ne ciyaman na wannan kwamitin, mai girma sarkin kagara memba ne da wasu jama'o'i da suke kai. To takardar nan a yi maganan cewa a kawo ta a majalisar tsare-tsaren gwamnati a duba ta, in akwai gyara a yi, sannan kuma a sa ta a doka a tabbatar an ci gaba da karɓan jangalin. Don wannan jangalin ba wani abu face, zai ba mutanenmu cewa lallai mun san su, kuma mun san inda suke shekara, sannan mun bambanta su da irin ƴan baƙin haure da suke shigo muna, suna muna ɓanna.
To ka san Niger din nan akwai gandun dajin nan na kamfanin bobi wanda bayanai sun nuna da yana da hekta kusan 30,000 da wani abu, kuma kusan duk Fulani ne zaune a ciki, amma yanzu kusan kashi 50 babu su na Fulanin nan. Wani tsari za ka bi don farfaɗo da shi wannan gandun daji, ganin yadda yake da tasiri, kuma gwamnatin da ta wuce ma ta kashe maƙudan kuɗaɗe a wannan guri?
To abinda muka gane shi ne dai akwai rashin jituwa da kuma rashin gamsuwa na wasu ƴan ƙasa da suke nunawa a wannan gandun dajin, wanda ya kamata mu ci gaba da wayar da kawunansu su fahimci cewa wannan gandun dajin ba an ce wai na Bafulatani ba, a'a, na makiyaya ne. Shi kuma kiwo sana'a ne, kiwo yana duk ƙasar da ta ci gaba a duniya, da kiwo ta ci gaba duk inda ba dabbobi a ƙasashen duniyan nan zaka ga akwai rauni a ciki, don abu ne da ke da muhimmanci sosai. To su fahimci cewa ba wai an ƙayyade cewa dole Bafulatani kawai zai zo ya kiwo wurin ba, duk wani wanda ke da dabba zai iya kawo dabbobinsa, sannan ya take advantage na wannan grazing reserve. Ba wai za su ɗauka kawai an ƙwace filayensu ne za a ba mu Fulani ba, a'a, ba an ƙwace ba ne, kaya ne na gwamnati. In ma ka zo kana zaune a wurin, akwai wani abu da za ka rinƙa biya don ka tabbatar da cewa wurin ba naka ba ne, na gwamnati ne. To akwai rashin fahimtar wannan, za mu ci gaba da fahimtar da su, za mu je mu zaura da sarakunan ƙasan da wasu abun ya safa don mu tattauna da su, mu fahimci juna, sannan su fahimce mu fiye da fahimtar da suke ma wannan gandun daji. Don a cikin yara, a cikin ɓannan da ake yi a ciki, su ba su fahimci cewa suna ma ƙasa ɓanna ba ne, sun ɗauka suna ma Bafulatani ɓanna ne. Duk abin da dubban kuɗaɗen da aka kashe a wannan gandun daji, wasu suna shiga suna zuwa suna ƙone waɗannan kayayyakin, wasu ɓanna daban-daban wanda ke bai da kyau, ya saɓa ma dokan ƙasa, kuma hasara ne suke sama ƙasa gaba ɗaya.
To zai daga ƙarshe kwamishina, wani albishiri da ma tabbaci su Fulani musamman makiyaya za su gani albarkacin ita wannan ma'aikata sabuwa?
Abinda za su gani dai insha Allah shi ne za mu tabbatar da cewa sun samu ingantaccen rayuwa fiye da yadda suke da. Za mu kula da makarantunsu, za mu kula da harakan more rayuwa kamar ruwan sha da asibitocinsu. Ina tabbatar maka da cewa shekara 8 zuwa yanzu ko 10 da suka wuce, za ka ga ba inda aka je rugar Hilali guda ɗaya aka samu sobohol ko asibiti, don ba wanda ke kulawa da su. Amma yanzu gaba ɗaya hankalin gwamnati na dawowa a kansu, an lura cewa akwai kurakuran da ake yi da kuma yadda su da ake yi. Saboda haka wannan gonakin ina tabbatar maka da cewa ta maida hankali zuwa wurin su kuma za su amfana. Yanzu mai girma gonan jihar Niger ce a dauke su aiki wanda ba a taba yi ba a tarihin Najeriya. Daga nan zuwa watanni kadan za ka ga ƴaƴansu cikin ma'aikatun gonaki daban-daban. Sannan kuma za mu duba wani wuri ne ya kamata gwamnati ta tallafa wurin ba da scholarship a kansu don su je su koyi harkan kiwon zamanin nan, kiwon dabbobin nan na zamani, don su zo su koyar da iyayensu su koyar da ƴan uwansu. Duka waɗannan abubuwan za mu duba su. Ina ne suke neman asibiti? Muna nan muna dubawa inda ya kamata a sa masu asibitin lafiya da sauran asibitin dabbobinsu. Duka muna kallon waɗannan abubuwan. Ina tabbatar maka da cewa za su amfana.
Na'am, to kenan honorable, korafin da bangaren makiyaya suka dade suna yi cewa jihar Niger an shawo kan wannan matsala kenan?
Insha Allah suna cikin, suna da ma'aikata, suna cikin kasafin kuɗi. Mai kyau ma, duk inda ya kamata a kama a sa kasafin kuɗi ana kai yanzu shi ma muke kai muna yi don mu tabbatar da cewa an sa su a duk bangarorin da ya kamata don su amfana.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayinsa a jihar Niger Umar Ahmed Sanda da kuma wakilin mu a Niger Mustapha Nasiru Batsari. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.